Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 21 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
A yau Alhamis, ƙasar Ukraine ta bada rahoton cewa barin wutar da Rasha ta yi akan birnin Kharkiv ya yi sanadiyar kisan akalla mutane biyu tare da jakata wasu su 19. Rasha ta dawo da bi da iskar gas ta bututun Nord Stream zuwa Turai a yau Alhamis bayan tsayi da ayyuka tsawon kwanaki 10 don gyare-gyare. Haka kuma, a yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai yi magana game da kudirin dala biliyan 37 da zai gabatar don yaki da manyan laifuffuka a ƙasar.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa yau a fadar shugaban Niger aka yi jawaban bankwana ga marigayi Sanusi Jaku gabanin jana'izarsa a yau din.
Jika 22 gare shi cikin jikokin na 22 daga diyan sanwayawa sai diyan zabarmawa sai diyan bare-bari sai diyan buzaye sai diyan Hausawa kenan cikin gidan Sanusi akwai ɗan Niger kowa na cikin gidan shi.
‘Yan Najeriya na ta korafi saboda tsadar man fetur biyo bayan sayar da kamfanin man Najeriya NNPC.
Ba zan manta ba ƙarin farko da aka ce mana aka yi nan da wata 6 za mu ce gwarama da aka yi ƙara. Kuma mu ba abin da magani a ƙasa sai dai kawai a ce an ƙara. An ƙara mu talakawa muke shan wahala.
Za a ji cewa ƙasar Algeria ta ci sakiyar wasu baƙin haure 25 'yan makwabciyarta jamhuriyar Niger. Kamar kowane yammacin yau Alhamis. Muna tafa da lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar kan gabatar. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, ƙasar Ukraine ta bada rahoton cewa barin wutar da Rasha ta yi akan birnin Kharkiv ya yi sanadiyar kisan akalla mutane biyu tare da jakata wasu su 19. Gwamnan yanki Oleg Sinegubov ya ce cikin waɗanda suka mutu har da ƙaramin yaro kuma mutane 4 na cikin mawuyacin hali. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa sojojin Rasha na ci gaba da kai ƙananan hare-hare a yankin Donbas, wato yankin gabashin Ukraine da Rasha ta fi mai da hankali a yakin. A jawaban halin da ake ciki da ma'aikatar ke yi da rana, ta ce ta yi Rasha na ƙoƙarin kusanta tashar Bohorelska ta wutar lantarki ne da ke arewa maso gabashin Donetsk, kuma sojojin Rasha na ba da fifiko wajen ƙwace muhimman wuraren samar da ababen more rayuwa. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa a jiya Laraba cewa Moscow na so ta ƙwace yankuna a kudancin Ukraine ba yankin Donbas kaɗai ba. A yau Alhamis, Rasha ta dawo da bi da iskar gas ta bututun Nord Stream zuwa ƙasashen Turai bayan tsayar da ayyuka tsawon kwanaki 10 don gyare-gyare. Klaus Müller, shugaban hukumar kula da makamashi ta Jamus, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an cimma jigilar kashi 40 cikin 100 na gas ta bututun kamar yadda ake yi kafin dakatar da ayyuka. Kamfanin Gazprom, mallakar gwamnatin Rasha, ya dora alhakin raguwar gas din da aka samu akan injinan sarrafa gas din da ake gyara a Canada. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya tabbatar da cewa Gazprom zai yi jigilar adadin da ya kamata a duk rana, yayin da ya yi gargadin cewa aiki kan wani babban injin din a nan gaba a cikin wannan watan ka iya kawo ƙarin raguwar gas din. A yau Alhamis, ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai yi magana game da kudirin dala biliyan 37 da zai gabatar don yaki da manyan laifuffuka a ƙasar. Fadar White House ta fitar da wasu bayanan kudirin gabanin jawabin da Biden ke shirin yi a wani taro a jihar Pennsylvania. Kudirin ya kunshi kusan dala biliyan 13 don taimakawa al'ummomi daukar jami'an 'yan sanda 100,000 aiki tare da horar da su nan da zuwa shekaru 5 masu zuwa. Fadar White House ta ce kudirin Biden zai taimaka wajen fadada hukunci akan masu safarar kwayar fentanyl. Ya kuma nemi majalisar dokokin kasar ta kafa dokar da za ta hukunta kasuwannin yanar gizo idan suka sayar da kayan sata. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger inda aka yi wa gawar marigayi shahararren dan siyasar kasar Sanusi Jaku Bankwana gabanin jana'izar sa a yau din Sulaiman Barma gare ka.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعقود والخاتم المعصب ناصر الحق للحق.
Daruruwan manyan jami'an hukumar Niger da jakadun kasashen waje da na kungiyoyin kasa da kasa, yan uwa da abokai da iyalai ne suka hallara a farfajiyar fadar shugaban kasar Niger da hantsin yau Alhamis 21 ga watan Yuli domin yi wa marigayi Sanusi Jaku Bankwanan karshe.
Sanusi Tambari Jaku, illustre Nigerian, qui a droit à tous les honneurs possibles.
Tsohon Prime Minister Dr. Hamid Algavid kenan lokacin da yake jawabi a gaban gawar Alhaji Sanusi Jaku yana mai cewa Sanusi Tambari Jaku fitaccen dan Niger ka cancanci samun dukkan wata karramawar da ta dace ya kai Sanusi ka tafi ka bar mu ka rasu kana da shekaru 82 sakamakon rashin lafiya ka auri matarka Françoise a ranar 19 ga watan Disamba 1964 a garin Dijon na kasar Faransa kun haifi ƴaƴa mata biyar waɗanda suka hada da Rakiyatu Christelle da Hadiza da Maimuna da Safiyatu da Nafi kana da jikoki 22 da ta taba kunne da dama Sanusi a lokacin da kake raye mutum ne jajirtacce mai son mutane shugaban kungiyar fafutuka ta MPCR Nuhu Muhammad Arzuka wanda a wani lokaci wasu ke kallon sa tamkar wani magajin Sanusi Jaku akan maganar fede gaskiya ko mandacin da yayi min bayani akan halayyar wannan fitaccen dan siyasa
Sanusi gurin shi da kokowar shi kowane ɗan Niger na gabas da yamma na kudu da na arewa kowa a dauke shi daidai wadai da a matsayin shi na ɗan Niger ka a sa wani ha'inci da bara-bara da son kai su wanda suke lalatar nan shi Sanusi yana denouncing abin da suke su suke son su nuna Sanusi kamar da wani hankali yanzu an hada nan ga jika 22 gare shi cikin jikokin na 22 daga diyan sanwayawa sai diyan zabarmawa sai diyan bare-bari sai diyan buzaye sai diyan Hausawa kenan cikin gidan Sanusi akwai ƴan Niger kowa na cikin gidan shi
tsohon ministan hadin kan kasashen Afirka tsohon ministan ilimi mai zurfi wanda ya wakilci al'umma a majalisar dokokin kasa sau tari ba idan aikin sa na malamin jami'a mutuwar wannan tsohon masanin tattalin arziki kuma dan gidan sarautar Kwarnaka babban rashi ne ga jama'ar Niger
sunana Ali Yusuf Allah yake kayan shi ya kuma karbe ko kayan shi amma gurbin da zai ya bari to gaskiya zai wuya a cike shi saboda Sanusi Jaku shine uban talakawa shine mai kishin kasa kuma ko kai wani ne in kai rishin gaskiya Sanusi Jaku zai ga ma gaskiya ko yana tare da kai ko kai dan adawa ne ko kai taro gidi shi shi dai in akai abun da dai wanda ba na rishin gaskiya bane to gaskiya ko bai magana ba a zuciye shi ba zai ji dadi ba
a tsawon rayuwarsa Sanusi Jaku ya bakunci gidan yari sau 26 saboda dalilai masu nasaba da fadin albarkacin baki inda a wani lokacin ya shafe shekaru kusan 12 a garkame a kurkuku a zamanin gwamnatin mulkin Kanal Sani Kunce ya rubuta littattafai da dama ya kuma kafa jaridu masu zaman kansu akalla uku waɗanda suka hada da La Rue de l'Histoire da L'Arbre à Palabre da L'Essence de l'Histoire a ƙarshen taron karramawar da aka shirya a Kunce domin marigayi Sanusi Jaku dimbin jami'ai da makusanta daga nan yamai sun yi masa rakiya zuwa garin Kwarnaka inda aka yi jana'izar sa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Suleiman ga Maryam da ci gaban labaran duniya
A yau Alhamis aka rantsar da sabon shugaban kasar Sri Lanka Ranil Wickremesinghe wanda ya maye gurbin ofishin tsohon shugaba Gotabaya Rajapaksa da aka hambarar da gwamnatinsa. Wickremesinghe ya sha rantsuwar kama aiki kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin kasar suka zabe shi don rike makaman. Wickremesinghe dan shekara 73 da haihuwa wanda kuma ya rike makaman Prime Minister kasar har sau 6. Ya rike mukamin shugaban kasa na riko bayan da Rajapaksa ya tsere daga kasar daga baya kuma yayi murabus a farkon wannan watan. Murabus din Rajapaksa na zuwa ne bayan zanga-zangar da aka shafa watanni ana yi ta neman shugabannin kasar su yi murabus a daidai lokacin da kasar ke fuskantar matsin tattalin arziki. Prime Minister kasar Italia Mario Draghi ya yi murabus daga makamansa a yau Alhamis bayan da ya gaza a kokarinsa na hada kan gwamnatin hadin gwiwar kasar da ta rarrabu. A wata sanarwa, ofishin shugaban kasar Sergio Mattarella ya ce ya amince da murabus din Draghi amma ya buƙaci ya ci gaba da rike makaman a matsayin mai riko. Wannan na nufin ta yi kasar Italia ta yi zaben ƴan majalisar dokoki nan da watanni masu zuwa maimakon zaben da aka shirya yi a shekara mai zuwa. Draghi ya zama prime minister kasar ne a shekarar 2021 yayin da kasar Italia ke fuskantar kalubalen da annobar coronavirus ta haddasa da kuma tabarbarewar tattalin arziki.
To a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka nufa inda ƴan ƙasar ke ci gaba da bayyana ƙorafi kan tsadar albarkatun man fetur da kuma matsin rayuwa tun bayan da aka sayar da kamfanin man ƙasar na NNPC. Babangida Jibrin gare ka.
Yanzu haka dai ƴan Najeriya na ci gaba da mai da martani dangane da ƙarin farashin albarkatun man fetur da gidajen mai daban-daban suka yi a Najeriya, duk da cewa dai gwamnatin Najeriya ko kuma hukumar matatan man fetur ta ƙasa ta musanta cewa ta ba da umarnin yin wannan ƙarin. To sai dai kuma ganin yadda gwamnati ta sayar da babban kamfanin haƙon man fetur na ƙasa wato NNPC ya koma hannun ƴan kasuwa, ƴan Najeriya ba su yi mamakin sabon farashin da ya fito kwana ɗaya bayan sayar da kamfanin na man fetur a Najeriya ba. Ga dai abinda wasu mazauna birnin Lagos ke cewa.
Sunana Rabiu Awwal Dan Azumi, mazaunin jihar Lagos. Gaskiya ni dai bana goyon bayan wannan ƙari na farashin kuɗin mai da gwamnati ta yi, domin abu ne wanda ana ta yi kaɗan-kaɗan. Ita wannan gwamnati mai ci yanzu ta zo ta samu wannan mai a ƙasar naira 90, bai ma kai naira 90 ba, ake ta ƙarawa. Ba zan manta ba ƙarin farko da aka ce mana aka yi nan da wata shida, za mu ce gwara ma da aka yi ƙara. Kuma mu ba abin da magani a ƙasa, sai dai kawai a ce an ƙara mu talakawa mu shan wahala. Yanzu yanda aka ƙara ɗin nan, kuɗin transport na zirga-zirga a cikin gari zai ƙara. Duk wani albarkasar za ka yi wanda da fetur ake yanzu walda in ka kai walda sai a ce baka an ƙara kuɗi saboda mai ya ƙara kuɗi. Duk wani abu da za ka yi in ka je kamfanin da ake buga fiyar wata za su ce mai ya ƙara kuɗi, sun ƙara kuɗi.
Kisaita min ya layo ne sai kale-kale. Oma gugu epo petrol.
Wannan malami ya ce ko kadan ban ji daɗin wannan sabon farashi na man petrol da aka yi ba, domin kuwa hakan ya ƙara tsadar rayuwa, kuma ƴan Najeriya musamman talakawa su ne za su ci gaba da shan wahala ko kadan gwamnatin nan ba ta kyautata mana ba.
Pẹlu kan lo akokan abo nisin o ti di ako meji abo ako meta.
Ko da yake yanzu ƴan Najeriya na ci gaba da nuna shakku game da sayar da kamfanin matatan man petrol ta ƙasa NNPC, su kuwa wasu masana tattalin arziki da kuma ƴan kasuwa na ganin matakin shine mafi a'ala, kamar yadda Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, masanin tattalin arziki da saka jari, ya shaida mini.
Na dai wannan kamfani yanzu makasudin shi zai koma don saboda samar da riba, ma'ana harkokin shi zai mai da hankali ne akan ya kokari ya ga cewa ya gudanar da harkokin shi domin samun riba ga waɗanda suka zuba jari. Kuma ma'ana wannan kamfani yanzu za a iya sayan hannun jarin shi a kasuwan hada-hadan hannun jari na ƙasa, ma'ana kamar ƴan ƙasa da gwamnati da ƴan kasuwa kowa zai iya zuba jari.
Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida daga Najeriya kuma bari mu sake komawa Niger, inda makwabciyarta Algeria ta taso ƙiyar bakin haure mabarata wajen 25 ƴan Niger ɗin. Hamid Mahmud, gare ka.
Duk da kiraye-kirayen da gwamnatin Nijar da ƙungiyoyin duniya ke yi kan daina tafiya ce rani, lamarin bai sauya ba. Yanzu haka ƙasar Algeria ta maido wasu ƙananan yara kimanin 25 daga ƙasar ta, maza da mata. Yaran dai sun fito ne daga jihohin kudancin Nijar. Algeria dai na zargin ƴanci ranin da shiga ƙasar da taɓarauniyar hayya. A cewar wasu daga cikin yaran da aka maido, rashin abinci ne ya sanya iyayensu suka tura su ƙasar Algeria domin yin bara.
Mata ta aice ni in bara in samu kuɗi in kawo mata. Ban mu da abinci ne mun ka ta yi neman kuɗi.
Haru, mata tana can ta wuri da. Ta da ruwan mata ne.
uwaye na suna garin su ni da uwan mama ta muka taho bara kudi sai aka kama ni uwaye na suka turo ni nema kudi bara bamu da abinci
wannan wata mahaifiya ce da ta tarbo yaron ta da aka koro daga Algeria
abin da ya samu ke turo yaran mu kaman gani su kanana ni mun ga an tausaya musu a basu lishi ne ki sanya muna turo su dan su samu su kai mu samu ta abinci bamu da yanzu ma baya da dadi babu shi sayan fituro yaran suna yin bara su
Suleiman Isaka jami'in gwamnati a ma'aikata mai kula da kare haƙƙin yara ya bayyana irin halin da yaran suka iso a Agadez
yaran ne wanda ba su tare da kowa yanci rani wanda suke da ha Algeri cikin wangagamin abin da aka samu yaro namiji guda 17 da mace guda 8 yana shi ya bada yaro 25 hadda shi yaran shekara 5 yaran shekara 6 kuma muna ya samu yaran haurin shekara 17 kowa ya san da dama abin da yake kai su alshebara ce kuma da ko wasu yara surtu ɗan mata dai matasa su kuma malar zuma ana sa su cikin wata muguwa hanya shiga Algeri kowa ya san da hanya ce mai wahala babba ma ya yi da ballanta na yaro
ko ne irin matakai hukumomi ke dauka don meda kowane yaran da aka medo daga ƙasar Algeria zuwa jahar shi ta asali ga dai Suleiman Isaka
da kai processes kin da muke zawwa da su mi suivor har zuwa koma wasu a gidajen su sai an tattauna da su an tabbatar da cewa ke lalle yaro mai suna kaza na kare kaza ne
a cewar ma'aikatar da ke kula da kananan yara daga watan Janairun wannan shekarar zuwa yanzu kasar Algeria ta koro kimanin yara kusan 1000 da basu wuce shekaru 18 ba daga kasar ta Hamid Mahmud murya America daga Agadez jamhuriyar Niger
a gaida Hamid yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi dake jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar Down syndrome Down syndrome wata cuta ce da ake haifar yara da ita wadda take shafar yanayin girman su yanayin aikin kwakwalwa da kuma halitta cutar ta kan sa yaro ya zama mai tabin hankali tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da warhaka
masu sauraron barka da wannan lokaci
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cuta ko kuma matsalan Down syndrome
idan aka ce syndrome a likitance abin da ake nufi a wasu alamomin cututtuka ne suka harhadu a wuri daya ba za a ware su a kira su da sunan cuta daya to in an tara su wuri daya sai a kira su da sunan syndrome a shi kuma Downs din an sa shi ne sunan likitan da ya fara rubutu akan wannan syndrome kenan kuma cuta ce da ta shafi abin da ya shafi kwayoyin halitta wato kwayoyin gado kowane dan adam yana da kwayoyin halitta guda 46 zai gaji 23 daga wurin mahaifi 23 daga wurin mahaifiya idan sun hadu zai kasance kamar kwaya bibi kenan a hade shi wannan Down syndrome kwaya halitta mai lamba ta 21 akan samu fiye da kwaya biyu wanda ya kamata kar su haura kwaya biyu sai kasance an samu kwaya uku a wurin maimakon a samu kwaya biyu kenan idan ka tara gaba ɗaya kwayoyin halitta maimakon 46 sai mutum ya kasance yana da 47 a wani lokacin kuma ba gaba ɗaya bane aka samu ƙarin guda ɗayan ballin wani ne ya karu a kai saboda haka in an kirga su sun kasance 46 ne to amma ɗaya daga cikin 21 nan yana da wani balli ƙari a kai saboda haka shine ainihin matsalar da ake samu a wannan cuta duk kuma matsalolin da suke bayyana suna faruwa ne saboda wannan abin da ya faru na da kwayoyin halitta
ko menene ke kawo hakan
yadda kwayayen halitta suke kamar yadda ne bayani a baya kafin a samu da kwai na bangaren mace zai kasance yana da wancan kwaya 23 na namiji yana da kwaya 23 to kafin a samu kwannan akan sarrafa shi ne tun daga kwayar halitta da take da 46 sai ta rarrabu yadda za ta koma bangare daya 23 bangare daya 23. To a wurin rabuwan nan ne sai kasancewa a samu raba daidai ba, sai ya zama wani wurin ya zama 24 maimakon 23, dayan kuma ya zama 22, ko kuma balli na dayan bangaren ya komo balli akan na shi kwayar jin din da ake magana na 21 din nan, sai zama kenan 23 ne da dori. To idan an samu wannan daga bangaren mahaifiya ko kuma daga bangaren mahaifi, to kuma ya hadu da 23 can wanda suke lafiya lau, to sai kasance kenan an samu 47 ko kuma 46 amma da dan kari akai.
To likita, menene alamomin cuta ko kuma matsalan Down syndrome?
To mafi yawancin alamominta akan gani daga yanayin mutum fuskar tashi, za a ga fuskar ta su kamar ta danyi round kenan, abinda ake ce kamar ta yi sifiri, sannan kunnan su yawanci yayo ƙasa-ƙasa sosai, sai ya kasance tsakankanin idanun wannan filin yayi fadi, sai ya kasance karan hancin maimakon ya daga kwanta haka kuma yayi fadi, sai ya zama idan su shima yana da wani dan canji da ake ganewa, sannan akan su akan samu ƙeyarsu maimakon ta zama tana dan tsini ta yi fadi, akan ga yawa daga cikin su bayan wuyansu za a ga kamar kitse ya taru sosai haka, fatar wurin ta yawa, sannan kuma yawancin su suna kasancewa koda daga gidan da suka fito mutanen gidan dogaye ne za a ga su suna da dan gajarta, sannan ba su da karfin jiki haka, sannan kuma yatsun su za a ga yawanci yan gajajjeru ne haka, masu dan kauri, sannan akwai wani zane da ake gani a tafin hannun nasu wanda ake cewa simian crease, waɗannan suna daga cikin alamomin da ake gani wanda da ka gani za ka ga cewar wannan wala Allah Downs ne, bincike kuma sai ya tabbatar ko shi din ne ko ba shi bane.
Cutar tana daukan lokaci ne ko kuma daga ba an haifi yaro ake ganin halittunsa ya canja?
A lokacin da aka samu juna biyu, tun a wannan lokaci wannan cuta take shiga, duk kuma abin da ya biyo baya shi ana haifa yaron yawanci daga haihuwar shi za a ga alamu.
Akwai wani gwaji na musamman da ake dan a gane lalle ko kuma a tabbatar da cutar Downs ne?
Akwai gwaji da ake yi, abinda ake cewa chromosomal study, abinda ake yi ana kirga waɗannan su chromosomes, za a duba su, idan aka je akan na 21 din nan za a ga ko ya zama kwaya uku ko kuma an samu kwaya biyu ne amma ɗaya yana da wani balli na wani kuma akan shi, wannan akwai abinda ake cewa genetic laboratory su suke wannan bincike, shine za a tabbatar da cewa wannan wannan Down syndrome ne.
To likita, akwai da ake kare yara daga samun wannan matsala ta Down?
Abin takaici shine gaskiya yawanci babu wani abu da za a iya yi wurin karewa, saboda lokacin da abin ke faruwa ma ba a sani ba, sai dai ta tabbata bincike ya nuna cewa irin waɗannan matsalolin kamar Down syndrome da kuma waɗansu cututtuka da suka yi kama da shi sun fi faruwa akan iyaye wanda sun kwana biyu, musamman iyaye mata wanda suka haura shekara 35, yawanci an fi samun irin wannan, amma akan samu har waɗanda haihuwar fari ne kuma a ƙananan shekaru su haifi yara da irin wannan, kuma idan aka haifi yaro ɗaya da Down syndrome to akwai hatsarin cewa za a iya haihuwar wani ɗan uwan shi shima da cutar Down syndrome.
Halittar yara kawai take shafa ko kuma akwai wasu abubuwa na jikinsa da take shafa?
Tana shafar abubuwa da dama, na ɗaya tana shafar hankalinsu, da yawa akan ɗan samu ragin hankali, sannan takan shafi zuciyarsu, takan shafi, mun taɓa yin maganar jandis misali, sukan samu jandis an haife su din nan, saboda kasancewar jikinsu ba kwari, tsokokin jikin ba kwari, sukan yawan samu matsala da ta shafi numfashi, sukan samu matsala da abinda ake cewa thyroid hormone, yawancinsu sukan samu wannan sinadarin thyroid ba isasshe ba, saboda haka suna samu matsaloli da dama, sukan samu matsala har abinda ya shafi yan hanji da ciki, saboda haka suna samun matsaloli da dama wanda ba wai kawai kamannin su abin yake shafa ba.
Koda a ce yanayin halittar yaron bai dawo daidai ba, shin zai iya warkewa, zai iya yana rayuwar shi baya samun wata matsala?
A'a, ba a warkewa, saboda kwaya ce ta kwayar halitta, saboda haka duk kwayoyin abin da aka gina jikin shi suna da wannan matsala. Sai dai illa iyaka ana iya taimaka musu, ana iya musu magungunan, misali idan zuciya tana da matsala za a iya yin aiki a toshe irin rami ne a zuciyar. Idan suna da matsala yan hanji ko ciki ana iya yin wannan aiki. Wanda suke da matsalar sinadarin thyroid nan da babu ana iya basu ya karu yadda za su samu rayuwa mai kyau. A makaranta yawanci akan ware su, suna daga cikin ɗaliban da ake kula da su cewa suna da wata bukata ta musamman, saboda haka ba kamar yadda ake koyar da sauran ɗalibai ya kamata a koyar da su ba. Akan koya musu yadda za su rayu, yadda za su koyi sana'a da sauransu. Akwai ƴan kaɗan daga cikinsu wanda sun samu rayuwa, kusan za a ce rayuwa mai kyau. Wasu mawaka ne, wasu ƴan fim da sauransu, akwai irin waɗannan mutane.
To likita, tun farko ma idan uwa ta gane cewa ta haifi yaro mai wannan matsalar, yaya ya kamata ta kula da shi?
To abin da ya kamata shine tun a asibitin a fara bincikawa, a duba a ga waɗannan matsaloli da suke tattare da ta wannan cuta ta Downs. Misali a duba zuciyar, a tabbatar cewa idan da matsala a dauki mataki, a gwada irin sinadaran da muka yi magana cewa za a iya samun matsala, sai a yi maganin waɗannan abubuwan. Saboda haka tun daga asibitin ya kamata a bincika, sannan kuma asibitin za a ba ta shawarwari abubuwan da ya kamata ta kula da su, da kuma daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su.
To likita, yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifansu da matsalar Downs, musamman ma a Najeriya?
To a Najeriya gaskiya muna da ƙarancin alƙaluma, ba wai akan Down syndrome ba ma akan yawancin cututtuka, saboda har yanzu muna samun matsalar yawancin ba a je register ta yaran da suke da matsalar ko waɗanda aka haifa da matsalar. Amma dai ana samun su kusan kowane asibiti kaje zaka ga suna da misali bangare da ake ganin irin waɗannan.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaishe ki, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo.
A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Yace neman agaji da ƙasar Ghana ke yi kan tallafin asusu ba da lamuni na duniya IMF don rage raɗaɗin tsadar rayuwa ya yi daidai. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Salisu Mai Shinkafa. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika ambaliyar ruwa da aka yi a wasu jihohin arewa maso gabashin Najeriya a makon da ya wuce a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, hakan abin damuwa ne matuƙa. Da fatan gwamnatoci a Najeriya za su ɗauki matakan da ya kamata. A saƙon Safiyanu Gumar Zangon Daura cewa yayi, assalamu alaikum VOA Hausa. Sayar da hannun jari da kamfanin mai na NNPC ga talakawa ƴan kasuwa da shugaba Buhari yayi, hakan tunani ne mai kyau ga talakan Najeriya. Amma fa sai an zurfafa tunanin za a fahimci hakan. Sai saƙon Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe a Najeriya, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ƙara farashin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi a halin da talakawa ke ciki na tsadar rayuwa, a gaskiya wannan matakin abin bakin ciki ne da takaici matuƙa. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya magance mana wannan lamari.
A gaida Binta, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
A yau Alhamis, ƙasar Ukraine ta bada rahoton cewa barin wutar da Rasha ta yi a kan birnin Kharkiv ya yi sanadiyar kisan aƙalla mutane biyu tare da jakata wasu su 19. Gwamnan yankin Oleg Sinagubov ya ce cikin waɗanda suka mutu har da ƙaramin yaro kuma mutane hudu na cikin mawuyacin hali. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa sojojin Rasha na ci gaba da kai ƙananan hare-hare a yankin Donbas, wato yankin gabashin Ukraine da Rasha ta fi mai da hankali a yakin. Rasha ta dawo da bi da iskar gas ta bututun Nord Stream zuwa ƙasashen Turai a yau Alhamis, bayan tsaida ayyuka tsawon kwanaki 10 don gyare-gyare. Klaus Müller, shugaban hukumar kula da makamashi ta Jamus, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an cimma jigilar kashi 40 cikin 100 na gas ta bututun kamar yadda ake kafin dakatar da ayyuka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu Amadudin Muryan Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da shi kuma Dan Brown wanda ya hada da injiniyanmu na yanzu Mr. Rap, ni Ibrahim Kalamu sai Garba ke muku fata alheri. Wassalam.